بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وديعتا تبتغى الله سبحانه وتعالى بيداود مدنشي قبضك راتهم للتافي من البركة كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. babban malamin addinin musulunci al-Imam al-Jalil Muhammad bin Abdul Wahhab, muna fatan Allah subhanahu wataala kai haske kabarin sa. Zama ta karshe, idan ba a manta ba, mun karkara babin dake magana akan addu'a ila shahadati alla ilaha illallah. To yau babin da zamu tashi shine inda malamin ke cewa babu tafsiri tauhidi wa shahadati alla ilaha illallah. Babin da zai maka tafsiri, ya maka dalla dalla filla filla akan al'amarin tauhidi, kuma ya fito maka da ma'anonin la ilaha illallah karara. Abinda malam ke nufi da wannan babi, a baya dai can mun riga mun ji cewa at-tauhid shine la ilaha illallah. Mun riga mun gane wannan, da haka a farko da malam ya ce tafsirut tauhidi wa shahadati alla ilaha illallah, yana son ne ƙara sanya wannan a cikin tunaninka. Duk inda ka ji ana magana akan tauhidi, inda ana magana akan tauhidi da gaskiya, to ƙarar ana magana ne kawai akan la ilaha illallah. La ilaha illallah wannan kalma ita ce tauhidi. Tauhidi shine la ilaha illallah, duk abu ɗaya ne. Sai dai lokacin da kuma aka kauce wa bayani akan tauhidi, bayani na gaskiya, to sai kuma ya kasance an ɗauki wani salo na daban. Abu na farko kenan. Abu na biyu kuma, duk da kasancewan malam ya yi bayanai akan la ilaha illallah tun daga farkon littafin har ya zuwa wannan babi, kusan duk yana shimfiɗa ne akan la ilaha illallah da wajabcinta da ƙimanta da alkhairanta da falalolinta da darajojinta da kishiyoyinta, duk abin da yake bayani akai kenan. To a wannan babi kuma sai ya ce zai maka tafsirin wannan tauhidin. Zai maka tafsirin la ilaha illallah, me yake nufi? Abinda yake nufi, akwai waɗansu kusurori waɗanda yake da dama daga cikin al'umma ba sa fahimtan yana da alaƙa da la ilaha illallah, da haka suna iya tauye wannan haƙƙin ba tare da sun gane ba, wanda yake a daidai wannan lokaci kuma suna tauye la ilaha illallah. Don haka zai maka bayanan waɗansu kusurori ne wanda yake suna ɗamfare ne da la ilaha illallah. Idan ka tabbatar da su kamar yadda shari'a ta ce, to ka tabbatar da la ilaha illallah ka kenan cikakkiya. Idan aka yi rashin dace mutum ya tauye wani abu daga ciki, to babu shakka ya tauye sashi daga cikin la ilaha illallah. In kuma aka yi rashin dace mutum ya kore su ga baki ɗaya, in wanda ake son a kore ne, to ya kore la ilaha illallah wansa, ko da yana faɗinta da baki, ko da yana riyawa a cikin zuciyarsa cewa ai yana da la ilaha illallah. To akwai abubuwa da ake so lallai sai ka fahimce su da kyau, sannan la ilaha illallah ka za ta zama nagartacciya ingantacciya. A can baya mun riga mun yi bayani cewa dama duk inda ake magana akan shahada, kamar yadda yake mun yi bayani a baya, duk inda ake magana akan shahada sai an haɗa waɗansu abubuwa guda uku zuwa huɗu, sannan ake amfani da kalmar shahada a Larabci. Na farko dai sai an haɗa ƙuduri, sai an samu ƙuduri na zuci. Na biyu sai an sami ilimi mai hade da yaqini. Na uku sai an samu furici da shaidarwa. Idan aka hada waɗannan abubuwa to sai a ce an samu shahada. Har a baya can mun babba da misalai cewa idan da za a sami kaje kotu a ce zo ka ba da shaida, shine dai shahada. A ce zo ka ba da shaida, sai kasance abin da ka ba da shaida akan sa kai ma baka san shi ba, alƙali ba zai karɓi wannan shaidan ba. Ko kuma ka ce ma alƙali abin nan da ya faru na san shi farin sani, amma kuma yanzu na dan mamanta abubuwa da dama babu yaqini, alƙali ba zai karɓi wannan shaidan ba. Ko kuma kai magana a gaban alƙali ka ce na san wannan abin kuma ban manta da komai ba, amma dai ba zan kuma komai a kai ba, shi ma wannan ba shaida bane a gaban alƙali. Da haka ashe shaida ba ta zama shaida har sai an kudurta a cikin zuci, ana kuma da ilimi cikakke a kanta da yaqini, kuma an yi furci da ita har waɗansu ma sun shaida, to sai ta zama shaida. Da haka idan aka ce shahadatu an la ilaha illallah, abinda ake nufi shine sai ka kudurta la ilaha illallah a cikin zuciyarka, ka kudurta wannan kalmar, ka kudurta ma'anoninta, ka kudurta abin da take dauke da shi na saƙo. Abubuwa guda uku ne, ka faɗe ta ko kuma ka kudurta ta ita kalma, ka riƙa jinta ka zana ta a cikin zuciyanka. A cikin zuciyanka akwai ashhadu an la ilaha illallah, sannan a cikin zuciyanka ka san ma'anarta, haƙiƙanin sani, wanda shi ne malam zai maka bayani akan sashen kusurorinta a wannan babi. Sannan kuma baya ga ka san ma'ananta, ka san saƙon da ke ɗauke da ita, wanda yake kuma koda baka gan shi a cikin rubutun wannan kalmar ba, amma akwai wasu saƙonni wanda ke ƙarƙashinta, wanda insha Allah ta'ala in muka shiga cikin karatuttuka za mu riƙa jin irin waɗannan saƙonni da ke ƙarƙashin la ilaha illallah, wanda yake kuma Ƙur'ani ne da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar da wannan. To bayan an sami ilimi da yaqini, to sannan kuma sai kai furici da shi, ka faɗi la ilaha illallah huwa yaji. Idan da zaka kudurta la ilaha illallah nan a cikin zuciya kuma kana da ilimi da yaqini akan ta, amma sai mutum ya kifarta ta, to shi ma wannan fa ba arabi da bakar bane, shi ma wannan wani irin nau'in kafirci ne, sai dai shi kafircin sunansa kufrul juhud, kafirci na jayayya, irin wanda Fir'aun ya yi da mutanansa, kamar yadda Qur'ani ya tabbatar wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa uluwan. Lokacin da aka zo ma Fir'auna da la ilaha illallah, Qur'ani ya tabbatar da cewa Fir'auna ya yarda da ita, wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum, zuciyarsa ta samu yaqini a kanta, ya tabbatar da cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah. Kuma za ka ƙara fahimta haka lokacin da ya fada cikin ruwa, ai ya tuno da wannan kalma la ilaha, ashhadu an la ilaha illallah amantu annahu la ilaha illallah amana bihi banu isra'il, sai da ya ƙara wajaddada wannan imanin wanda yake dama cin a rayuwarsa ya san da ita. To sai dai Allah ya ce wajahadu biha, sai suka kuma musunta, suka kifarta ta, ba su yadda su furta cewa sun yadda da ita ba, amma a cikin zuciyarsu sun nutsu da ita. Da haka idan mutum da zai nutsu da la ilaha illallah ya kudurta ta kuduri mai kyau a cikin zuciyarsa, amma da gangar sai ya kifarta ta, to wannan ya yi aiki irin aikin Fir'auna, ya yi aiki irin aikin Fir'auna, wanda shi ma Fir'auna ya yadda da wannan la ilaha illallah, ya yadda da annabi Musa, amma ya kifarta ba, ya ki yadda ya fito karra ya nuna ta. Da haka dole ne ashe sai ka furta ta, sai ka furta ta, wanda kuma idan da mutum ya furta ta alhalin zuciyarsa ba ta kudurta ba, shi kuma wannan ya aiki irin na munafiƙai ne, wanda yake Qur'ani ya tabbatar da cewa kafirai ne a cikin suratul tauba da kuma surori, shine yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim, kawai bakinsu zai furta abin da yake babu shi a cikin zuciyarsu. To dan haka dole ne la ilaha illallah in an samu i'tiqadi a cikin zuci, an samu ilimi da yaqini, dole a furta ta har waɗanda suke kewaye su shaida da ita. Idan mutum ya wannan to ya ba la ilaha illallah haƙƙinsa kenan, to sai kuma ya kula da gaɓuɓɓan nan da malam zai kawo masa, wanda su kuma su suke karfafan la ilaha illallah ko kuma su rushe ta gabaki daya in kada da karatuttukan bana malai yace babu tafsirin tauhid babin da zai maka magana akan tafsirin tauhidi zai maka filla filla akan ta wa shahadati alla ilaha illallah wa qaulillahi ta'ala da fadin Allah subhanahu wata'ala da yake cewa ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhaba inna 'adhaba rabbika kana mahdura malai yake cewa da fadin Allah subhanahu wata'ala da yake cewa ulaika alladhina yad'una wadancan bayan Allah da wadancan mushrikan ke bauta musu ko kuma suke kira su kuma bayan Allah yabtaghuna ila rabbihimul wasila su karan kansu suna neman kusantuwa ga Allah ne ayyuhum aqrab suna neman kusantuwa ga Allah ta hanyar ya za a yi su aikin da za su kusanci zuwa ga Allah wayarjuna rahmatahu suna fadayar rahmar Allah waya khafuna azabahu suna tsoron azaban Allah inna azaba rabbika kana mahdura domin azaban Allah subhanahu wataala ya dace a ita ka tsantsan da ita ya dace a tsorace ta a guje ta to wannan aya tana cikin suratul isra kafin ita Allah subhanahu wataala ya bada wani labari yake cewa qul lil ladina za'amtum min duni fala yamlikuna kashfa ad-darr 'ankum wala tahwila a cikin tafsiri malaman tafsiri da dama sun kawo cewa sabbin saukan waɗannan ayoyi shine waɗansu mutane ne da aka yi musu musu akan suna shirka da Allah suna kafirci sun dauki bukatuwansu sun tattara su ga waɗansu bayi daga cikin bayin Allah sun yanke alaka tsakankaninsu da Allah sai da du'abin da suke nema a rayuwarsu sai su fuskantar da wannan bukatuwa ta su zuwa ga waɗansu bayin Allah wannan sai aka yi musu musu aka ce wannan shirka ne sai suka ce ai mu ba kowa muke fuskantar da bukatuwar mu zuwa gare su ba sai annabi Isa sai mala'iku sai annabi Uzairu da sauran salihan bayin Allah su ne wanda idan muna da wata bukatuwa sai mu fuskance su saboda matsayin da suke da shi a wurin Allah su kuma za su roƙa Allah sai Allah ya ba mu wato su sai suka aje kansu a matsayin na baya cewa waɗannan bayin Allah ne gartattu kamar annabi Isa ai manzo ne daga cikin manzannin Allah kamar mala'ikun Allah ai zabako ne daga cikin zababbun Allah kamar annabi Uzairu wanda Qur'ani ya bada labarin sa kamar sauran mummunai salihan bayin Allah ai duka Qur'ani ya bayani akan darajojin salihan bayi da matsayinsu da falalansu to sai waɗannan mutane sai suka ce to mu ba mu da tsarkin da zamu fuskanci Allah kai tsaye idan muna da bukata fuskantan Allah sai ne tsarki da haka idan muna da bukata zamu fuskantar da bukatuwan mu ne zuwa ga waɗannan bayi na Allah su kuma sai su roƙo mana Allah kenan wani irin shatale-tale aka yi su za su roƙi waɗannan bayin Allah su kuma bayin Allah su kuma sai su roƙo musu Allah a daidai wannan lokacin sun yadda cewa Allah shi kadai ke biyan bukatuwa sun yadda kuma waɗannan su ma bayin Allah ne to amma su suna ganin ba su da tsarkin da za su fuskanci Allah sai dai su roƙi bayin Allah su kuma bayin Allah su roƙo musu Allah to shine aka yi musu musu shine suke bada wannan amsar cewa ai mu waɗanda muke kira kuma bayan Allah to ai zababbun Allah ne ai na hannun dama Allah ne subhanahu wataala to shine sai Qur'ani ke ce musu qul ad'ul ladina za'amtum min duni ka gaya musu ku kiranyi ku ci gaba da roƙon waɗanda kuke riyawa kuma bayan Allah amma ku sani fala yamlikuna kashfa ad-darr 'ankum waɗannan waɗanda kuke kiran kuma bayan Allah na daga annabi Isa na daga mala'ikun na daga annabi Uzairu na daga sauran salihan bayan Allah na daga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ku sani cewa fala yamlikuna kashfa ad-darr 'ankum ba za su iya tunkuɗe muku wata cuta da ta same ku ba fala yamlikuna kashfa ad-durri ankum, ba sa mallakan ma yaya wata matsala da ta fada mu, wala tahwila, kuma ba za su iya dauke matsala da laluran ku daga gare ku su mai da ita wani wuri ba, ba za su iya ba, ba sa iya yayi wata cuta, haka nan kuma ba sa iya kauda ita daga wurin da Allah ya aje ta zuwa ga wani wuri. Kun fahimci wannan bayanin da aka yi musu? To shine sai Qur'ani ya ƙara bayani a nan cewa ulaika allazina yad'una, bi ma'ana ulaika salihun allazina yad'uhum ha'ula'il mushrikuna, waɗannan bayan Allah nagartattun da waɗancan mushrikan ke kiransu kuma bayan Allah. To su karan kansu waɗanda ake kiran, yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab, kuma gaba ɗaya in suna neman wani abu, Allah suke fuskantar da buƙatuwansu zuwa gare shi. Kowanne daga cikinsu yana neman ne ya samu kusanci zuwa ga Allah. To idan wanda kake kira shi ma mayunwaci ne, wanda kake neman ya baka abinci shi ma mayunwaci ne, shi ma inda zai samu abincin zai ci, to ta yaya za ka salwantar da lokacinka kana neman abinci a gurin shi alhali shi ma yana jin yunwa? Kun fahimci bayanin da kyau? Ta yaya za ka rika fuskantar da buƙatuwanka zuwa ga wani wanda shi ma wannan wanin shi ma yana fuskantar da neman buƙatuwan shi ne zuwa ga Allah, yana neman tsanantuwa ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ne ma'ana yabtaghuna ila rabbihimul wasila, su ma suna neman tsanantuwa zuwa ga Allah ne, ayyuhum aqrabu, suna fatan su samu kusanci zuwa ga Allah. To idan dai wanda kake roƙo shi ma ya zama mabuƙaci, to ina amfanin kai wannan roƙo da buƙatuwa da kake zuwa gare shi kenan? Ba shi da amfani. Shine Allah yake cewa wa yarjuna rahmatuhu, su ma waɗannan waɗanda kuke kiran koma bayan Allah, su ma suna kwaɗayin rahamar Allah ne, wa yakhafuna azabahu, kuma suna tsoron azaban Allah ne, inna azaba rabbika kana mahzura, lalle azaban Allah subhanahu wata'ala abin tsoro ne kuma abin aitaka tsantsan da shi. To wannan aya abin da take nufi shine wato wata kusurwa ce daga cikin kusurwoyin la ilaha illallah, cewa ashe la ilaha illallah ba ta tabbata har sai ka tsantsantar da buƙatuwanka zuwa ga Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya, sai ka kora duk wani wanda yake koma bayan Allah na daga wani mala'ika makusancin Allah ko wani annabi manzo na Allah, sai ka ɗauka duccikan waɗannan bayi ne na Allah, su ma wurin Allah suke nima, kai kuma naka buƙatun ina za ka fuskantar da ita? Za ka fuskantar da ita ne zuwa ga Allah shi kaɗai, ba shi da abokin tarayya. Idan mutum ya tabbatar da wannan, ya tabbatar da la ilaha illallah, la ilaha illallah shi ta zama ta gaskiya. Akwai daga cikin mutane waɗanda suke roƙon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda ya je aikin haji ko umara, za ka ga baya ga ɗaga hannu ana roƙo, ya rasulullahi kai mun kaza, ya rasulullahi kai mun kaza, ya rasulullahi kai mun kaza. Baya ga wannan akwai waɗanda za ka ga sun juya ma alƙibla baya, sun fuskanci kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna sallah. Kun fahimci abin da nake nufi? Baya ga addu'a da za ka ji ya rasulullahi ayi mun kaza, ayi mun kaza, ayi mun kaza, akwai waɗanda sukan kyale Allah kai tsaye, su fuskanci kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna sallah, suna roƙon annabi. To ire-iren su ne ake gaya musu cewa su shi karan kanshi manzon Allah da suke kira shi ma yana ta kansa ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Kar ku manta, abubuwa mabambanta sun samu manzon Allah a rayuwarsa, abubuwa kuma na rashin daɗi, wanda yake idan da yana da zaɓi da ba zai yi da irin waɗannan abubuwan same shi. Kuma Qur'ani ya tabbatar mana da wannan a cikin suratul A'raf, qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu min alkhair wa ma massani su in ana illa basharun wa nadhirun liqaumin yu'minun. Allah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu, la amliku li nafsi naf'an, bana gaya muku cewa bana mallakan wata amfani ga kaina wala darran bana mallakan tun kudi maka yana wani sharri illa ma sha Allah face abinda Allah ya so sai ya ce walau kuntu alimul ghaib da a ce na san ghaib lastakthartu min alkhair ni ma da na yawaita aikin alkhair wama masani su da kuma ban yadda wata cuta ta shafe ni ba wannan qur'ani ya tabbatar gashi nan araf gashi nan ayunus gashi nan afurqan duk ire-iren waɗannan ayoyi sun zo wanda manzon Allah ke bayani da harshen alqur'ani cewa be tunkuɗe makan shi wata cuta be jawo makan shi wani amfani face abinda Allah ya so kuma mun sani cewa annabi ya fita yakin Uhud wanda a yakin Uhud nan sai da aka fasa masa goshin sa yana kwararar da jini sai da aka karya masa haƙorin sa bakin shi na fitar da jini kuma a wannan lokacin yana nuna maka irin damuwar da yake ciki yake cewa kaifa yufulu qaumi shujju wajha nabiyyan yana nuna complaint din sa ta ya za a yi mutanen da suka zubar da jini daga fuskan annabin su ci nasara saboda irin zafin da abin yayi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam har sai da ya samu wata ɗaya na tsine ma wasu kafirai Allah ka tsine ma wani Allah ka tsine ma wani Allah ka tsine ma wani har sai da Allah ya mishi burki ya ce laysal kana min al-amr shay'u abin ya isa haka nan ka dakatar da al'amarin ya nuna abin ya mishi zafi ko bai masa ba so ya akai ya kasa tunkuɗe ma kanshi a fasa mishi baki a fasa mishi gushi ya nuna fala yamliku na kashfa dhurri ankum wala tahwila shi karan kansa ba zai iya tunkuɗe ma kanshi wannan sharrin ba balle tana ko tunkuɗe mu kun san irin matsin lamban da ya samu daga iyalansa wani lokaci har qur'ani ya tabbatar da ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halala Allah laka tabtaghi mardata azwajik da ya samu matsin lamba daga gida har sai da manzon Allah yayi yaji ya bar gidan na tsawon wata daya ya bar gidan ne a matsayin yana so ko ko a matsayin tilas a matsayin tilas a matsayin tilas da aka abubuwan damuwa sun fuskanci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma shi ma in abu ya rikice masa sai dai ya je ya salla ya roki Allah ya Allah kaga halin da muke ciki kaga halin da muke ciki ya Allah kai mana kaza kai mana kaza ayakin Uhud ayakin Badar sahabbai ana cin ana fafata yaki shi sujada yayi yana fadin ya Allah kaga waɗannan mutane in ka bari aka kashe su ya Allah ba za a yi musuluncin nan ba ya kaskantar da kanshi na fuskantar da bukatun shi zuwa ga Allah to idan kai ka je ka tasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kake neman ya biya bukata alhali shi ma mai bukata ne a wurin Allah ta ya za a yi bukata ta biya kuma an dauki haƙin Allah ne an ba wani Allah subhanahu wataala da haka wannan kofa ce daga cikin kofofin shirka da Allah da haka tauhidi baya inganta har sai an tarkata bukatuwa gabaki dai an je an tsabe su gaban Allah to idan ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi kai ka rika roƙon shi cikin biyan bukatuwanka na al'amuran yau da kullum ba to me kake tsammani da Shehu Usman mun je kabarin Shehu muka ce to ayi ma Shehu addu'a waɗansu mutane da ke gurin suka ce kai Shehu kaka wa addu'a kai dai bi abin da kaka nima gurin Shehu bi abin da kaka nima gurin Shehu Shehu kaka ma addu'a jama'a na Shehu ya ta karfin wannan addu'a sai dai mu mu bi abin da muke nima wurin sa me kake tsammani da zaka ga an dauko waɗansu waɗanda aka nada su a matsayin waliyyi yanzu ana fuskantar da bukatuwa zuwa gare su waɗansu daga cikin su sai a zani hotunan su a sa a masallatai kamar yadda ake fuskantar kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam haka ake fuskantar su ana musalli haka wannan kofa ce daga cikin kofofin shirka da Allah sai an kaure ita tukunna sannan tauhidin mutum ya inganta mala yace wa qauli da fadin Allah wa idh qala ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqlihi la'allahum yarji'un mala ka wannan aya ta biyu yace wa idh qala ibrahim li abihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tuna ma al'ummanka lokacin da annabi ibrahim ya ce ma babansa mahaifinsa wa qaumihi da mutanansa yace innani bara'un mimma ta'budu ni din nan nayi baran-baran na barranta daga duk wani abin da kuke bauta ma kuma bayan Allah innani bara'un mimma ta'budu nayi baran-baran nayi bara'a shine ma'anan bara'a dama in aka ce bara'a a larabci ana nufin abin nan al-bughdu wal-kufru wal-mu'adat wato ka kafirce ma abu kuma kai gaba da abin kuma ka ki abin wa'annan abubuwa guda uku sune ake kiran su bara'a ka kafirce ma abu kai gaba da shi kuma ka kyamace shi annabi ibrahim yace innani bara'u mimma ta'budu duk wani abin da kuke bauta ma kuma bayan Allah to nayi bara'a da shi nayi baran-baran da shi bi ma'ana na kafirce masa kuma ina kyamansa kuma ina fito na fito da shi sai ce illa allazi fatarani wanda kawai ban yi bara'a da shi ba abu daya ne duk ababen da ake bauta ma ga baki daya abu daya ne ban yi bara'a da shi ba allazi fatarani wannan wanda ya kage halitta na malamai suka ce bai ce illa allah ba bai ce illa allah bai ce sai allah ba sai ce illa allazi fatarani a daidai wannan gaba yana nuna musu ashe wanda ya cancanci bauta shine wanda ya kage halitta shi kare ya cancanci bauta to idan da ka tattaro duk wani abin da ake bauta ma kuma bayan Allah duk wani abin da ake daukan hakkin Allah a bashi kawai kai tambaya shin ya kage halitta akwai abin da ya taba halittawa in dai babu abin da ya taba halitta to bai cancanci bauta ƙarya ne in an bauta masa an bauta mishi akan ƙarya ne sai ce fa innahu sayahdi ni wannan wanda ya kage halitta na shine zai shiratar da ni waja'alaha kalimatan baqiyatan annabi ibrahim ya sanya wannan kalma ta zama wanzajjiya ta zama tabbatacciya tana nan fi aqidihi a bayan sa ta zama wanzajjiyan kalma kalma ce tabbatacciya wato kalimatut tauhid kalimatu innani bara'u mimma ta'budun illa allazi fatarani kai tsaye wannan kalma kawai abinda take nunawa la ilaha illallah tunda ya ce innani bara'u mimma ta'buduna nayi baran-baran da duk wani abin da kuke bauta ma kamar ka ce la ilaha sai ce illa allazi fatarani sai wanda ya kaga halitta na kamar ka ce illa allah la ilaha illallah da haka ma'anar kalmar la ilaha illallah kenan sai ce to waja'alaha kalimatan baqiyatan annabi ibrahim ya sanya wannan kalma ta zama wanzajjiya tabbatacciya fi aqidihi a cikin zuri'ansa a bayansa la'allahum yarji'un ko mutane sa rika gane ma'anan ta hakikalin ma'anan ta su dawo sai aiki da irin aikin da ya dace da ita malamai suka ce wannan aya malam ya kawo ta ne domin ya nuni akan cewa idan ka bauta ma Allah baka kafirce ma duk wani abin da ake bauta ma kuma bayan Allah ba to la ilaha illallah mutum akwai damiji a ciki dauka a ce shi yafi kowa bautan Allah shi yafi kowa bautan Allah a duniya amma kuma ga yana ana bautan waɗansu Allah kuma amma bai dame shi ba bai kuma kafirce musu ba to wannan shi ma la ilaha illallah mushi da dame shi ina misali sai mutun ya ga ana bautan annabi Isa ana cewa shi ma ɗayan alloli ne guda uku sai ya ce to ni ba dai zan kafirta su ba zan kafirta su ba su suka sani dai kawai su suka san dalilin da yasa suke yin wannan kaga bai kafirce ma abin da ake bauta ma kuma bayan Allah bai kuma yi gaba da kiyayya da wannan bautan da ake ma wannan Allah ba to shi ma la ilaha illallah shi bata inganta ba bata inganta ba ko kaga an dauko waɗansu da aka dauka su a matsayin waliyai ko salihan bayan Allah ana daukan haƙin Allah ana ba su ana musu ruku'u in ana da bukatu akan ji a fuskanci kabarorinsu ana addu'a an dauka suna da ilimin gaibu ire-iren waɗannan haƙoƙa na Allah wanda yake shi kaɗai yake banta da su sai kaga ana daukan irin waɗannan haƙoƙa ana ba wani daga cikin waliyai ko wani daga cikin salihan bayan Allah sai mutum ya ce to ni dai in mutum ya wannan shi yasa abin da yake gaskiya ne dai bazan ce wannan kafiri ba to shi ma ya nuna la ilaha illallah shi tana da matsala domin wannan aiki haƙin Allah ne ana daukan haƙin Allah aka ba wani Allah ko matsala ta faru shine ne ake gaya maka shugaban masu tauhidi annabi Ibrahim sai da ya fito karara yace duk wani abin da kuke bauta ma koma bayan Allah nayi baran baranci wanda na riki kadai shine mahalicci na Allah kuma shine zai shiratar da ni kuma wannan kalmar annabi Ibrahim ya tarbiyanci ƴaƴan shi da jikokin shi akan ta ya tabbatar da ita a cikin su yace muna fatan na baya za su ci gaba da gane wannan kalmar suna aiki da ita ashe la ilaha illallah ba ta inganta har sai baya ga an kafir baya ga an bauta ma Allah sai kuma an kafirce ma duk wani abin da ake bauta ma koma bayan Allah an yi bara'a da shi wa qawlihi da fadin Allah subhanahu wa ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillahi wal masiih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun malaika wata kusurun kuma yace ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillahi yahud da kirista sun riki ahbarahum ahbar sune malamai sune malamai jam'i ne na hibr hibr shine malami sai aka ce yahud da kirista sun riki ahbarahum malaman su wa rubbanahum da masu ibada a cikin su sun rike su arbaban min dunillahi sun rike su ababan bauta ko mabayan Allah yahudu da kirista sun rike malaman su da masu bauta a cikin su sun rike su ababan bauta arbaban sun maida su rabbu sun maida su ababan bauta ko mabayan Allah wal masih ibn maryam haka nan sun rike annabi isa shi ma abin bauta ko mabayan Allah Allah ya ce wa ma umiru illa li ya'budu ilahan wahidan alhalin ba umurce su ba sai da su bauta ma Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya la ilaha illa hu Allah shi kadai ne ba shi da abokin tarayya a cikin zatin sa a cikin sunayensa da sifofin sa a cikin cancantar sa da bauta shi kadai ne ba shi da abokin tarayya subhanahu amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah dangane da shirkan da suke ma Allah hadisi ya tabbata cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ma sahabbai wannan akwai wani sahabi da ake kiran shi Adi bin Hatim al-Ta'i wanda yake a da kirista ne sai ya musulunta sai kuma gashi ya ji Allah yana cewa yahudi da kirista suna bauta ma malamai suna bauta ma masu ibada sai abin ya daure mishi kai sai ce ya manzan Allah ni a iya sani na ban san cewa mu yahudawa ko mu kirista muna bauta ma malamai ba saboda shi abin da ya dauka kawai ibada shine sai an zo an yi maka sallah an yi ruku'u an yi sujada shi kuma yaga ba sa ma malaman su ruku'u da sujada sai ce ya manzan Allah ban san cewa muna bauta ma malaman ba sai an kare mishi haske sai manzan Allah yake ce masa ashe malamanku ba sa halasta muku haram kuma ku yadda cewa halas ne abu ne ya sako a cikin littafin Allah cewa abu kaza haram ne sai malamanku ko wani daga cikin malaman ko a yi mitin ko a daidaikun su sai su ce to amma abu kaza ku je ku yi babu laifi sai kuma ku dauka to ai malamin ya riga ce ba laifi shikenan ya zama halas yace a muna yin wannan yace kuma ba sa haramta muku halas abu a cikin littafin Allah halas ne sai malaman ku su ce a dakatar da yin kaza daga yau ya zama haram yace muna yin wannan annabi ya ce to wannan shine bautar da Allah ke nufi wannan ita ce bautar ashe tauhidin mutum ba zai tsaye ya zama nagartaccen tauhidi ba la ilaha illallah shi ba za ta tabbata a matsayin la ilaha illallah ba har sai ya kasance bai da'a ga kowa cikin sabon Allah subhanahu wa ta'ala ashe wanda ya dauki wani malami ya tasa shi a gaba yana san shi yana kwadayi a wurinsa yana tsoron wani abu daga gare shi sai yana mishi da'a cikin abin da Allah ya haramta ko cikin abin da Allah ya halasta to wannan ya dauke shi abin bauta ko bayan Allah dan haka duk wanda ya samu wani malami ya hada shi wannan sufofi guda uku ga soyayya kana san shi a cikin zuciya sannan gashi kana kwadayin wani abu daga gare shi sannan kana tsoron wani abu daga gare shi wannan sai ta sanya idan Allah ya bada umarni a cikin littafin sa ko manzon Allah ya bada umarni a cikin sunnonin sa malamin can zai iya tunkuɗa wancan umarnin na Allah ko umarnin annabi kuma kai kuma sai kai aiki dashi ko kuma idan Allah ya hana a cikin littafi ko annabi ya hana a cikin sunnoni malamin nan zai iya halastawa kai kuma kai aiki da wannan abin da ya halasta to duk wanda ya bi wani malami ko wani mai ibada akan waɗannan abubuwan ya bauta mishi tare da Allah da haka ya zama kishiyan Allah a wannan lokacin da haka mai irin wannan ɗabi'an ya zama mai shirka da Allah subhanahu wa ta'ala kaga wannan wata kusurwa ce wacce take da dama daga cikin mutane ba su santa ba wanda da sun santa to da sun ɗauka malamai ana musu da'a ne cikin abin da yake umarnin Allah amma duk inda malami ya zo da abin da yake ya sha bamban da umarnin Allah akan ce Allah ya gafarta ma malam amma ba za a yi mishi da'a ba saboda la ba'ata li makhluqin fi ma'siyati Allahi azza wa jalla ba a ma kowa da'a wurin saba ma Allah subhanahu wa ta'ala da haka idan mutum ya ɗauki waɗansu ababen halitta yana musu da'a cikin ababen da Allah ya haramta ko cikin ababen da Allah ya halasta yana kishiyantarwa to wannan ya riƙe su ababen bauta tare da Allah subhanahu wa ta'ala wannan kofa ce daga cikin kofofin shirka da Allah subhanahu wa ta'ala akwai babi guda wanda za mu yi magana akan cewa man aqa al-ulama awal umara akwai babin a cikin wannan littafi wanda ya biyayya ga malamai da shuwagabanni cikin abin da Allah ya haramta shi ya halasta ko cikin abin da Allah ya halasta shi ya haramta to ya rike su ababen bauta ko ma bayan Allah akwai babi guda a cikin wannan insha Allah ta'ala mun zo za mu fara bayani amma dai abin da malam ke so ka gane shine wannan aya tana bada wata kusurwa na fahimtar ma'anar la ilaha illallah shine sai an tsantsanta bauta abin nan sai an tsantsanta da'a ga Allah subhanahu wata'ala sai an tsantsanta karban doka da umarni daga Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ko kuma wanda ya fito ta hanyar manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma daukan malamai ko waɗansu jagorori ko waɗansu masu bauta a irin wannan matsayin to an dauke su ababen bauta tare da Allah malai ya ce wa qaulihi da fadin Allah subhanahu wata'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum fa hubbillahi walladhina amanu ashaddu hubban lillah ga wata kusurwa da za ta fito maka da ma'anar la ilaha illallah Allah yake cewa minan nas daga cikin mutane ba duka mutane ba mai yattakhidhu min dunillahi andadan akwai waɗanda suke ɗaukan koma bayan Allah ya zama kini ga Allah daga cikin mutane akwai waɗanda suke rufan waɗansu koma bayan Allah su zama kini ga Allah shine ma'anar andadan kini ba kishiyoyi ba duk da kasancewa a hausance muna yin amfani da kalmar kishiyoyi amma ban sani ba ko a hausancen haka yayi kishiya an haka ce kishiya ga Allah yayi kalmar a ce kishiya ga Allah ya dauki wani kishiya ga Allah ai dama haka ake so mu dauki mutane kishiyoyin Allah cewa Allah daban su daban kare da gaske misali a ce wuta me kishiyar wuta ruwa kenan bi ma'ana da ruwa da wuta ba hanyar su daya bane to wani kuma ya kawo wani kusura ce da aka ce kishiyoyi to kamar ana nufin sa'o'i ne amma a hausance ma'anin kishiya shine wanda ya sha bamban a hausance shine ma'anin kishi ai bi ma'ana wani ya sha bamban da wani to yanzu aka ce haske kishiyansa sai a ce du sai a ce talauci kishiyansa azziki imani kishiyansa kafirci to aka ce mutane sun dauki waɗansu kishiyoyin ga Allah sai da irin wannan fassarar da ta kawo kamar sa'o'i ga Allah ko misali to kila irin wannan amma dai ya fi kamata a ce kini shi ke nuna daidaito cewa ne kinin wani ne bi ma'ana suna da daidaito ko a cikin shekaru ko a cikin wani abu to shine Allah ke cewa minan nasi daga cikin mutane mai yattakhidhu min dunillahi andada akwai waɗanda suke ɗaukan waɗansu mutane ko kuma waɗansu halittu su zama kini ga Allah ta yaya yuhibbunahum ka hubbillahi suna son su irin yanda suke son Allah suna son su irin yanda suke son Allah. Walladheena amanu ashaddu hubban lillahi, alhalin masu imani su soyayyan su na kololuwa ga Allah. To mene wannan aya take so ta nuna? Wata kusurwa ne daga cikin kusurwoyin la ilaha illallah, cewa daga cikin mutane akwai wanda yake son Allah kuma yana son wani Allah a irin wannan matsayin. Dauka a ce ana son Allah kashi 100 cikin 100 ne, yawa jaba so Allah. To suna son Allah 100 bisa 100, sannan kuma suna son wadansu bayan Allah shi ma 100 bisa 100. Kun gane matsalan? Da haka sun daidaita soyayyarsu da soyayyar Allah subhanahu wataala. To wannan kofa ce daga cikin kofofin shirka da Allah subhanahu wataala. Ya kasance inda kake son Allah haka kake son wani. Har wani malami na cewa in an zagi annabi mu ba ruwan mu, amma in aka zagi shehinmu sai inda karfin mu ya kare. Wannan akwai alaman yana son wannan shehin sama da yanda yake son manzon Allah. To tunda ko san da yake mishi ya wuce san da yake manzon Allah, wannan san ta koma so irin ta bauta, tunda zai iya yin yaki akan wannan soyayya. Kuma yadda ake gane soyayya shine idan Allah ya bada umarni sai wancan ya hana, sai mu ga nawa za a dauka. Anan ne ake gane soyayya. Allah ya bada umarnin abu kaza, amma wani ya ce kar a yi. To idan aka dauki nan wancan aka bar nan, Allah ya nuna an bi son wancan sama da Allah. Allah ya ce kar a yi, amma wani ya ce a yi. In aka bi nan wancan nan aka kiyaye, Allah ya nuna an bi son shi sama da Allah. To shine malik Allah yake ce maka wa minan nas, daga cikin mutane mai yattaka gumin dunillahi andada, akwai waɗanda suke roƙon koma bayan Allah ya zama musu, akwai waɗanda suke roƙon koma bayan Allah ya zama kini ga Allah, suna son su kamar yadda suke son Allah. Ashe wannan ba yana nuni akan wai waɗancan mutanen ba sa son Allah bane, a suna son Allah, amma kuma cikin ababen da suke bauta ma koma bayan Allah, ko kuma cikin ababen da suke mu'amala da su, akwai waɗanda suke son su kamar yadda suke son Allah. Shi ma wannan daukan haƙin Allah ne ka ba wannan Allah, yana rubuta la ilaha illallah. Ita ma wannan ayar akwai babi guda akan wannan ayan a can gaba, insha Allah ta'ala zamu ƙara bayani akan ta idan muka ci. Malai ce wa fi sahihi, ya zo a cikin hadisi ingantacce. Idan malai ce wa fi sahihi a cikin wannan littafi nasa, bashi da mafhum. Ya kamata ne a ka'ida ta malaman hadisi, in malaman hadisi suka ce fi sahihi suna nufin sahih al-Bukhari ne, in malaman hadisi ne suka ce fi sahih kawai ya zo a cikin sahih, yana kawai suna nufin sahih al-Bukhari ne. To amma shi malam nan yana nufin kawai cikin hadisi ingantacce, bai amfani da terminology irin na malaman hadisi ba. Yana iya cewa fi sahihi, hadisin ya zama a cikin Bukhari ko a cikin Muslim ko a cikin wani littafi ma, amma dai hadisin ingantacce ne. Kamar wannan ya zo a cikin sahih Muslim, amma dai ya ce maka fi sahihi, ya zo a cikin hadisin ingantacce. Anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, man qala la ilaha illallah, duk wanda ya ce la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi, alhalin ya kafirce ma abin da ake bauta ma koma bayan Allah. Haruma maluhu wa damuhu, a wannan lokacin jininsa da dukiyarsa ya halasta ya haramta. Wa hisabuhu ala Allah azza wa jal, amma hisabinsa na ga Allah ne mai girma da buwaya. Wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ƙara fito da wata ma'ana da ke ƙarƙashin la ilaha illallah, cewa wanda ya ce la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi, sai annabi ya ƙara fito da wata ma'ana da ke ƙarƙashin la ilaha illallah. Da haka wanda ya ce da babu an bauta da gaskiya sai Allah, kuma ya kafirce ma duk wani abin da ake bauta ma koma bayan Allah, yayi gaba da wannan abu, yayi kiyaye da wannan abu, ya kudurta cewa wannan abin bai cancanci bauta ba, bai cancanci a dauki haƙin Allah a bashi ba. Kamar misali waɗanda suke bauta ma annabi Isa, ya za a yi ka kafirce ma bautan da ake ma annabi Isa? Ka kudurta cewa an bauta ma annabi Isa ne akan ƙarya ba an bauta mishi akan gaskiya ba ne. Ka kudurta cewa annabi Isa bai cancanci bauta ba. Ka kudurta cewa wannan abin ƙarya ne, ban yarda da shi kuma ina algawa da shi. Da haka abinda kiristoci suke yi na ɗaukan haƙƙin Allah su ba annabi Isa, to ban yarda da shi kuma ina gaba, ina ƙiyaya da wannan al'amari. To sai a ce ka kafirce ma abin da aka bauta ma koma bayan Allah. Waɗanda suka ɗauki waliyansu da shehunansu suna bauta musu koma bayan Allah fa, ka kudurta cewa waɗannan waliyai da salihai da shehunai ƙarya ne ba su cancanci wannan haƙƙin na Allah ba kuma kana adawa da abin da ake musu kana kuma jin zafi na abin da ake musu domin an dauki haƙƙin Allah an ba su sai a ce a wannan lokaci ka kafirce mu abin da ake bauta ma kenan koma bayan Allah to shi ne annabi yake gaya maka wani sako rike karkashin la ilaha illallah yace duk wanda yace la ilaha illallah kuma ya kafirce mu abin da ake bauta ma koma bayan Allah a wannan lokaci haruma maluhu wa damuhu jininsa da dukiyarsa ya haramta kenan idan bai kafirce mu abin da ake bauta ma koma bayan Allah ba yana nan jininsa da dukiyarsa bai haramta ba kenan yana nan a matsayin kafiri kenan bai musulunta ba saboda ya halasta a yaki musulmi ai bai halasta ba umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah fa in shahidu bidhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum haka yazo a cikin hadisi in sun shaida la ilaha illallah nan to jininsu da dukiyarsu ya kubuta daga gare ni bi ma'ana ba za a yaki su a matsayin kafirai wanda za a kashe rayukansu kuma a ribaci dukiyarsu a matsayin ganima ba amma duk inda kaji ana maganan a ribaci dukiyar mutum a matsayin ganima ko kuma a kashe shi a matsayin bai imani da la ilaha illallah to wannan ai kafiri ke to shine annabi yake ce maka sai mutum ya faɗi la ilaha illallah kuma ya kafirce ma duk wani abin da ake bauta ma koma ban Allah to a wannan lokaci shine jininsa da dukiyarsa ya haramta amma in bai cika wannan sifan ba to jininsa da dukiyarsa yana nan halal kenan bai musulunta ba ke tunda qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطى الجزيه عن يد وهم صاغرون بمعنى دوكيانسو بي حرمتا بكي to dan haka wannan hadisi yana bayani akan cewa cikin ma'anan da ke karkashin la ilaha illallah ai imani da ita da sakonnin da ke karkashin ta wanda yake cikin sakonnin nan akwai kafirce ma duk wani abin da ake bauta ma koma bayan Allah sannan kuma manzon Allah yake cewa hisabuhu ala Allah azza wa jalla duk wanda ya faɗi la ilaha illallah ya kafirce mu abinda aka bauta ma koma bayan Allah to hisabin shi na wurin Allah shin yayi wannan tun daga zuciyarsa ne koko yayi wannan saboda riya ne to wannan al'amarin shi na hannun Allah amma mu dai a zahiri zamu yi shokunci da musulunci zamu yi shokunci da imani kuma zamu sanya shi cikin da'ira ta musulmi amma hisabin shi fa yana hannun Allah Allah kadai kuma ya san yanda zai gudanar da shi wallahu ta'ala a'la wa a'lam ina ganin ya kamata mu tsaya sai in Allah subhanahu wataala ya kai mu sati mai zuwa sannan insha Allah ta'ala sai mu shiga abin nan masail da tarjuman dake cikin wannan babi Allah madaukan sarki ya rufa mana asiri Allah ya gata da mu ya kyautata makoman mu da abin wanda daga cikin wa musulmi ya roƙi da Allah a sanya shi cikin addu'a zai rubuta jarabawan shiga NDE to muna fatan Allah subhanahu wataala ya masa muwafaqa Allah ƙara masa zuciya na taimakon addini ta yanda yake idan ya je can ya fahimci cewa yana wakiltar al'ummar musulmi ne ba yana wakiltar kansa ba Allah ya sauƙaƙa mishi wahalalun da ke ciki Allah ya mana gamdakatar da mu da shi gaba ke da dan kan uwa yake cewa game da maganan addu'a bayan sallar farilla menene wannan ayin ke magana akai fa idza faraghta fansab wa ila rabbika faraghab to akai kuma mutum tambaya me take magana akai kai da kawo ayin fa idza faraghta fansab wa ila rabbika faraghab fa idza faraghta mimma za shine tambayan da ya kamata ni in ka gama me tunda an ce fa idza faraghta in ka gama fansab ka kafu ka dogi wa ila rabbika farghab ka ci gaba da kwadai zuwa ga mahaliccinka Allah subhanahu wataala to in ka gama meni sallah to bari mu dauko tun daga farkon suran mu in an yi maganar sallah alam nashrah laka sadra wa wada'na anka wizra alladhi anqadha dhahra wa rafa'na laka dhikra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idha faraghta ina maganar sallah cikin aya gabaɗaya suran ma bace magana akan sallah fassara mafi inganci akwai wadansu malamai da suka faɗi haka din suka ce fa idza faraghta fansab ila rabbika faraghab in ka gama sallah ka doge ka ta bukatuwa zuwa ga Allah subhanahu wataala akwai wadansu tsararrun malamai da suka faɗi wannan har a tafsir mala bakar kuma zaka ja ka wannan din cewa fa idza faraghta min as-salati amma da ya ka wannan din sai ya ce wal muradu yace abin da yake ake nufi shine in ka gama wata ibada ka doge kai ta wata ibada kila kun fahimci magana sai yace bayan ya kawo yace fa idza farata ay min as-salati sai yace wal muradu na manta nasan abin da ya kawo ne sai yake cewa amma da abin da ake nufi in ka gama wata ibada to ka doge kuma ka shagalta da wata ibada to akwai wasu tsararrun malamai haka da suka kawo wannan to mu dauka mai misali a ce ittifaqin malamai ne mu dauka cewa ittifaqin malamai ne ana nufin in ka gama sallah to ka doge kai ta ibada kai kuma ta kwadayi gurin Allah to ai ba kai ya kamata ka fahimci yanda za a yi kwadayi gurin Allah ba manzon Allah ya kamata ya nuna maka yanda ya kamata a yi kwadayi gurin Allah to ba a taba samu a sallan farilla misali sai sai ya gama sallah daga wannan ya dai daga hannu yana addu'a ba a taba samu ba ko a cikin hadisi da dhaifi a ce annabi sai an gama sallan farilla ya daga hannu kenan ya nuna ba shi ake nufi abinda ake nufi dole a wurin ya zama du'aul mas'ala du'aul ibada ake nufi tunda addu'a ai kashi biyu ne akwai du'aul mas'ala akwai du'aul ibada sai kasance abinda ake nufi du'aul ibada shine in ka gama sallah ka doge kai tabautan Allah a wurin kana abin nan bijirar da kudin ka zuwa ga Allah saboda yanzu idan na daga hannu ce ya Allah ka nisanta ni daga wuta Allah ka sada ni da aljanna me nayi addu'a ko to yanzu idan nazo akai sallan asubahi sai na doge astaghfirullah 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 allahumma kaza allahumma kaza allahumma kaza shi kuma a nan lokaci me nayi ita ma addu'a nayi sai dai wannan na daga hannu na ce a bani wannan kuma ibada kawai ne amma ita ma dai ina roƙon Allah ne tsare ni daga wuta sada ni da rahama daka du'aul ibada kenan da kuma du'aul misala daka ita ce dai dole kawai za a iya fahimta a karkashin wannan amma da dama daga cikin malamai suka ce abin da ake nufi fa idza faragta wa'insu malamai suka ce min alhajji in ka gama aikin hajji saboda an kawo maganar tsanani an ce fa inna ma'al usri yusra an kawo maganar tsanani to ai sallah babu wani tsanani a ciki babu wata wahala a cikin ta suka ce ko dai ya kasance aikin hajji ko kuma ya kasance yaki jihadi shine akwai wahala da tsanani a ciki sai kasance ma'anan in ka gama aikin haji ko kuma in ka gama jihadi karka ce to yanzu hankali ya kwanta ba kuma azo a sheke aya a fan sab ka doge a cigaba da bukatuwa gurin Allah subhanahu wataala ai tabautan Allah ai tabautan Allah kuma amma dai magana dai mafi inganci akan ma'anan wannan ayar kawai ta aice shine in ka gama ibada wata ibada to ka doge ka cigaba da wata ibadan kana mai kudin falalan Allah subhanahu wataala mun gama sallah yanzu sai muka dora karatu muna nan dai mun gama sallah kaman ba mu gama bane muna nan mun dora muna ta fadin mun gama karatun nan yanzu kuma wanda zai koma ya je neman iyalansa halal yana nan shi ma fa sabni wa ila rabbika faragaba an gama wannan kuma wani ce to wurin je dan kwanta kuma in bacci saboda a samu karfi da azhar shi ma dai ka gama wata ibada ne ka koma wata ibada an tashi kuma bari in je sha'anin zumunci zan je daura auren wanci ko wani zumuncin ka ne fa sabni wa ila rabbika faragaba wannan dai shine ma'anar ta kawai mafi inganci wallahu ta'ala a'lam a ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mu malamin mu Malam Hassan Sa'id da Allah subhanahu wataala ya karɓa rayuwarsa ranar Laraba muna fatan Allah kai haske kabarinsa Allah ya kyautata makwancinsa abin da ya gabatar na alkhairi da taimakon sunna da yada ilimi da da'awa zuwa gare shi da kuma ba addinin musulunci kariya Allah ka karba masa abin da ya na kurakure Allah subhanahu wataala ya gafarta masa Allah albarkaci zuri'ansa Allah madaukar sarki ya kyautata karshen mu idan mu tuwon mu tazo Allah ka sa mu cika da imani mu cika mana masu cikakken imani da la ilaha illallah muhammadur rasulullah Allah ka tashe mu akan ta ranan tashin alkiyama rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin